Ashirin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 27 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Russia da Ukraine duk sun giggirce dindin dakaru a yankunan garuruwan Pavlivka da Volga dake yankin tsakiyar kudancin Donetsk Oblast na kasar Ukraine. An ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Shanghai a safiyar yau Lahadi, yayin da mazauna birane da dama na China da akasarin da suka fusata da mummunar gobarar da ta auku a yammacin kasar suke ci gaba da kalubalantar sauraron matakan kulle na annobar COVID-19. Tare shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta take bayyana a bainar jama'a wannan karon tare da matsayin kallelen babanta matsayi kimiyyar makamai.
Kanin labaran kenan. A babban rahotanni za a ji cewa hukumar kula da zirga-zirgar jiragen kasa ta Najeriya wato NRC za ta fara jigilar fasinjoji ga dangadan tsakanin Abuja zuwa Kaduna gobe Litinin. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa shugabannin jami'ar PNDS tarayya na kasashen yankin kudanci da na tsakiyar Afirka sun gudanar da taro a birnin Yamai. Bayan nan kuma za mu lika kasar Qatar domin jin yadda take wakana a gasar cin kofin duniya. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kan turo mana ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Russia da Ukraine duk sun giggirce dindin dakaru a yankunan garuruwan Pavlivka da Volga dake yankin tsakiyar kudancin Donetsk Oblast na kasar Ukraine. Ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri da aka wallafa a shafin Twitter a yau Lahadi cewa yankin ya kasance wani fagen daga da ake gwabza yaki a cikin makonni biyu da suka gabata duk da yake an sami musayar yanki kalilan. Ma'aikatar ta ƙara da cewa akwai yiwuwar za a ci gaba da fafatawa domin samun mallakar yankin saboda Russia ta lura cewa yankin na iya kasancewa wani wuri da za a iya amfani da shi domin kaddamar da kai manyan hare-hare nan gaba na ƙara matsawa arewaci domin kame iko da sauran yankunan Donetsk Oblast da ke karkashin ikon Ukraine. To sai dai duk da haka ma'aikatar ta ce damar Russia na cimma wannan makasudi tana da rauni sosai domin kuwa da wuya Russia ta iya hada hancin isassu kuma jajirtattun dakarun sojojin da za ta iya cimma wannan makasudi. An ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Shanghai a safiyar yau Lahadi, yayin da mazauna birane da dama na China da akasarin su suka fusata da mummunar gobarar da ta auku a yammacin kasar suke ci gaba da kalubalantar tsauraran matakan kulle na annobar COVID-19 har na tsawon kusan shekaru uku na annobar. Gobarar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 10 a wani ginin bene mai tsawo a Urumqi babban birnin yankin Xinjiang ta uzura fushin jama'a a fadin yankin, yayin da masu amfani da kafafen sadarwa na intanet da dama suke hasashen cewa mazauna ginin sun kasa ficewa cikin lokaci daga cikin ginin ne sakamakon dokokin kulle, lamarin da jami'ai suka musanta. A birnin Shanghai da ya fi yawan jama'a a China kuma babbar cibiyar kasuwancin kasar, mutane sun tattaru a daren jiya sabar a kan titin Wolongqi na birnin domin zaman dirshin wanda daga bisani ya rikide zuwa zanga-zanga da safiyar yau Lahadi. Jama'ar da suka tattaru a Shanghai dai suna tarera take ne na a dage dokokin kulle kamar yadda wani hoton bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta ya bayyana. An kori wani jan bankin Iran da ya kula da wata mace mara hijabi kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka ruwaito a yau Lahadi, a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga sakamakon dokar tilasta lulluɓe kai a jamhuriyar ta musulunci. Ana buƙatar mata a kasar mai mutane sama da miliyan 80 da su rufe kawunansu da wuyansu da kuma gashin kai, wata doka da 'yan sandan kula da tarbiyya na kasar suka kakaba. Mutuwar matashiya 'yar shekaru 22 Mahsa Amini a hannun 'yan sandan tarbiyya a ranar 16 ga watan Satumba bisa zargin sabawa dokokin saka tufafi ta haifar da barkewar zanga-zanga a fadin kasar wadda hukumomi suka bayyana ta a matsayin tarzoma. Kamfanin dillancin labarai na Mer ya ruwaito cewa manajan bankin Alardin Qom kusa da Tehran babban birnin kasar ya samar da ayyukan banki ga wata mata da ba ta sanye da lulluɓi ko hijabi a ranar Alhamis. Kamfanin ya ruwaito mataimakin gwamna Ahmad Hajizadeh yana cewa a saboda haka ne aka cire shi daga mukamin bisa umarnin gwamnati, Mayor ya ce hoton bidiyon matar marasa hijabi ya haifar da martanoni da dama a kafafen yada zumunta na internet.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kasa da sa'o'i 24 da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasar Najeriya wato NRC za ta fara aikin jigilar fasinjoji ga dangadan tsakanin Abuja zuwa Kaduna bayan kwashe sama da watanni 7 da dakatar da aiki sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai kan ɗaya daga cikin jiragen ƙasar a watan Maris. Ma'aikatar sufuri da hukumar NRC sun gudanar da aikin jigilar 'yan jarida da ma'aikatansu daga Abuja zuwa Kaduna don gwaji da duba matakan tsaro da gwamnati ta ɗauka akan hanyar dandakile wani hari da kare rayuka da dukiyoyin fasinjoji da za a fara jigila daga gobe Litinin. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurra'ub na daga cikin 'yan jarida da suka shiga jirgin farko na zuwa Kaduna ta aiko mana da ƙarin bayani.
Ma'aikatar sufuri tare da haɗin gwiwar hukumar NRC ɗin sun gudanar da wannan aikin watanni a ranar Lahadi 27 ga watan Nuwambar shekarar 2022 inda suka sami gwamman 'yan jarida da ma'aikata cikin jirgin da ya yi tafiya tsakanin Abuja zuwa Kaduna da zammar duba matakan tsaro da gwamnatin ƙasar ta ɗauka. Dalilin gudanar da aikin bai ba rasa nasaba da gwajin lafiyar jirgin da duba matakan tsaro da aka sanya don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya da za su koma zirga-zirga kan hanyar layin dogon. Malam Mu'azu Jaji shi ne
ministan sufuri
a Najeriya.
Mun gaya wa 'yan Najeriya cewa ba za mu fara wannan sai mun tabbatar cewa mun sanya abubuwan da ya kamata na tsaro kafin mu fara. Yanzu alhamdulillah tunda ka gan mu anan ka san cewa mun iya abinda dan adam zai iya yi. Mu kuma ci gaba da roƙon Allah ya ƙara tsare mu daga miyagun mutane. Allah ya tsare ƙasar nan. Amma ina so in tabbatarwa duk wanda zai shiga jirgin nan wallahi ya shiga jirgin nan kai tsaye ba tare da wani tantama ba. Akwai sabbin tsare tsarin da muka yi na ma sayan ticket. Yanzu ba mai sayan ticket ba mai shiga jirgin nan fa sai in kana da NIN.
A wani bangare kuma shugaban sashen hulɗa da jama'a da hukumar NRC Yakub Mahmud ya ce aikin da aka gudanar a yau ya nuna cewa a shirye gwamnatin Najeriya take ta inganta tsaro a dukkanin matakai.
Tabbas a yau ya nuna cewa gwamnatin tarayya a shirye take ta tabbatar da cewa an inganta aikin sufuri musamman na jiragen ƙasa wajen tabbatar da tsingantaccen tsaro domin lafiya da dukiyar mutane musamman fasinjoji masu tafiya tsakanin Kaduna zuwa Abuja da kuma sauran fasinjoji duka masu amfani da ƙasa. Muna so 'yan ƙasa su tabbatar da cewa a yanzu gwamnatin tarayya ta jajirce tana kan kafafuwanta ta tabbatar cewa an samu ingantaccen tsaro a ƙasa gaba ɗaya a hanyar jiragen ƙasa. Ko wani hanya gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa tabbatar da ingantaccen tsaro musamman hanyar jiragen ƙasa da kuma sauran wurare domin kare rayukan mutane da kuma dukiyarsu.
Ko menene ma'aikata da 'yan jarida da suka kasance a cikin tawagar da suka yi tafiya tsakanin Abuja zuwa Kaduna
Maman Adam Rabi'a tuba ne da wata fargaba. Muna yaddan yanda Allah ya Ubangiji ya kawo mu wannan rana muna farin ciki. Allah ya Ubangiji ya sa kowa yanda muka halarta dinnan a wurin nan Allah ya maida kowa lafiya gidan shi. Yanzu na gamsu da matakan tsaro a mazubin na ma'aikaciya. Yanzu abinda zan ce Allah ya Ubangiji muna farin ciki Allah ya kawo mu wannan rana.
Sunana Nasir Gwangwazo dan jarida ne ni ma daga jarida Blueprint Manhaj. To gaskiya fa din zuwa yanzu abinda muka gani kamar sun dauki matakai da yawa domin kin ga sun fito da wani tsarin sai kana da lambar dan kasa saboda haka na'ura tana iya gwada ka ta tabbatar da wane ne kai kuma ya abubuwan suke dan haka akwai yiwuwar hakan kuma musamman yadda aka tawo da jami'an tsaro an ci gaba da hakan to abin zai zama yana da kyau sosai fatan da muke ya dore cikin zaman lafiya.
Masu bibiyar al'amura sun ce za su gura ido su ga yadda al'amura za su yi tafiya a sha'anin zirga-zirgar fasinjojin jirgin kasa tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Ni ma Abdul Rauf Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'ub, kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Yarin shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta sake bayyana a bainar jama'a wannan karon tare da matsayin yar lelen babanta masani kimiyyar makamai. Iya shekarunta kimanin 10 ne kasar da haihuwa. To amma sababbin hotunanta na ƙara zafafa muhawara akan ko ana kintsa ta ne domin ta gaje shi. An fara bayyanar da yarinyar mai suna Ju Ai wadda aka tabbatar ita ce ya ta biyu ga Kim yar kimanin shekaru 9-10 a bainar duniya ne a ƙarshen wannan makon da ya gabata. A cikin hotunan kafafen watsa labaran kasar da ke nuna ta tana dudduba har ba wani makami mai linzami na Koriya ta Arewa a ranar da ta gabata tare da iyayenta da sauran wasu jami'ai. an nuna yarinyar mai sanye da farar coat da jajayen takalma tana tafiya hannu da kim ta gaban wani makekin makami da aka dora a motar harba makamai inda take kallon makamin yana karar gaske a yau Lahadi babban kamfanin dillancin labaran Korea ta Arewa ya ambace ta karo na biyu yana mai cewa ita da kim sun dauki hoto tare da gungun masana kimiyya da jami'ai da kuma sauran dukkan masu hannu a abinda suka kira gwajin harba makamin ta kirar Hwasong 17 ICBM mutane maza da mata ne rike da sanduna da fitilun hannu a cikin duhun titunan birnin Beirut suna daukar matakan tsaro da kansu a wani mataki da suke fatan za a tabbatar da zaman lafiya a yankunan to amma masu sukan lamiri na yi masa kallon wani yanayi mai cike da damuwa na al'amuran da suka faru a Lebanon a can baya aikin gadin unguwanni da aka kaddamar a farkon wannan watan a wasu titunan birnin na Beirut wata sabuwar alama ce ta baya-bayan nan ta rikicin da ya addabi kasar ta Lebanon tun bayan durkushewar tattalin arzikin ta a shekarar 1919 lamarin da ya gurgunta a katarin kasar tare da tsananin talauci mafi muni tun daga yakin basasa na shekarar 1975 zuwa 1990 ga magoya bayan shirin dai ra'ayin dan siyasa Krista Nadim Gamel da kungiyarsa ta farar hula da ya kafa suka tsara mutanen da aka tura a gundumar Ashrafi na birnin suna samar da tabbaci ga mazauna garin da ke cikin damuwa game da aikata laifuka sai dai daga cikin masu sukan lamirin bayyanar su yayi kama da yakin basasa lokacin da kasar ta ruguje yan bindiga suka mamaye tituna kuma Beirut ta rabu zuwa kananan hukumomi magajin garin ya nuna damuwar sa kan cewa hakan na iya sa wasu masu yi koyi
gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotannin mu wannan karan zamu leka a kasar Niger. Shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya na kasashen yankin kudanci da na tsakiya a Afirka sun gudanar da taro a birnin Yamai a jiya Asabar. Wato wata ɗaya kenan kafin a gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa wanda zai bada damar zaben sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa da mataimakansa ta da magoya bayan PNDS daga Barci dan ganin jam'iyyar ta yi galaba a yayin zaben mutanen da za su wakilci 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje a majalisar dokoki shine babban makasudin wannan haduwa wakilin murya Amurka ya mai Sila Mumunu Barma ya aika mana ƙarin bayani.
Gwamman jagororin magoya bayan jam'iyyar ta PDS mai mulki daga kasashe bakwai na yankin kudanci da na tsakiyar Afirka ne suka hallara a wannan haduwa da ke matsayin ta sake jan damara a yunkurin da uwar jam'iyyar ta sa gaba don ganin sun kara kafarar jam'iyyar a sassan duniya. Alhaji Jafar Dubai mazaunin kasar Kamaru shine mataimakin sakataren yada labaran PDS tarayya a yankin kudu da yankin tsakiyar Afirka.
Ita jam'iyyar tarayya su magabatanta daga farko sun kwatanta mana da wanda ya yi shekara 30 ma'ana a cikinta da wanda ya yi shekara ko wata ɗaya ko minti ɗaya a cikinta na hakikanin gaskiya ya zo a cikin tarayya ne saboda tarayyar ba saboda wata manufa ba to duka wundinsu ɗaya na zama babu bambanci ko guda ɗaya kuma kullum mai ta wannan jam'iyya da kake gani cigaban da take muna son ta ƙara bunƙasa kuma a yi koyi da irin namu ɗabi'u.
Zaben cike gurbin kujeru biyar na wakilan 'yan Nijar na diaspora a majalisar dokokin ƙasa da ake shirin gudanarwa nan da watanni masu zuwa wani abu ne da magoya bayan PNDS na yankin kudu da na tsakiyar Afirka ke dauka da matukar muhimmanci.
Ai mu zaben ma gani mun kai an dade ba a yi shi ba. Ai kaga abin da ya faru ko? Mu for nation din mun tsara ayyukan mu ta karkashin kasa har Allah ka mu yau. Ai baka ga anya mu ji da kowa ba. Wannan dubi sai guda biyar. Ni na sa cikin lissafi namu ne yan tarayya. Don kan shirye muke.
To sai dai shugaban reshen jam'iyyar a kasar Angola Abdulrahman Sidi Muhammad ya nuna damuwa akan rashin yi wa mazauna yankin sa rajista a yayin ayyukan rajistar zaben da aka gudanar a watan jiya. Saboda haka yayi kiran hukumar Seni ta dubi wannan matsala da idan rahama.
A Roleman Chad aka yi shi da Cameroon sauran kasashe ba ashe ba aka yi a Roleman amma akwai abu kamar wanda suka da kishirgi suka biya mota suka ta yi Chad suka ta yi Cameroon da su ba a yi a Roleman. mutanen Seni su san da sani Africa Central da Africa Austral akwai ƴan Niger da yawa. Ni for example inda nake a nan Angola sai ya ce maka akalla akalla waɗanda suke active waɗanda muke gani muna taro da su muna tara mutum 1000 da wani abu nan Rwanda ne kawai nake ma zanci.
A wani abin da ke matsayin matakin jan damara taron ya sabunta kwamitin jagororin rassan waɗannan ƙasashe bakwai. Dan majalisa Bukari Sani Zilli na daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zaɓe.
Abinda muke jira da su su tashi su kullisa da su su shunguda da NDS tarayya a cikin ƙasashen nan guda bakwai gaba daya.
A ƙarshen watan Disamba da ke tafe ne jam'iyyar ta NDS mai mulki za ta gudanar da taronta na ƙasa a nan Yamai don zaɓen sabon shugaba da mataimakansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma bari mu leka a ƙasar Qatar. A yau Lahadi aka shiga rana ta 8 a gasar cin kofin duniya da ake bugawa, inda ƙasashe da ke halarta suka fara buga wasa na biyu na rukuni-rukuni. Dangane da haka na tattauna da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri, wanda yanzu haka muke tare da shi a ɗakinmu na yaɗa labarai. To Baba, a yau ƙasar Costa Rica ta buga da ƙasar Japan. Da Costa Rica ta bada mamaki
gaskiya.
Kasa a wasan farko ta yi rashin nasara da ci daya a da ci bakwai da nema a hannun kasar Sifaniya.
Ai wannan kusan wani babban tarihi ne a gasar cin kofin duniya wadda aka ci ita abin nan Costa Rica bakwai, saboda ba taba mata irin wannan abin ba sai Spain da ta kafa wannan tarihi a kanta. Amma kaga Allah da iko sa yau sai ita ba ta taka rawar gani akan Japan.
Gaskiya kwarai abin ya kayatar sosai. To amma ban sani ba ya kake kallon wasan wato kasar Spain da Jamus, wanda ita kasar wato Jamus ta yi rashin nasara a wasan ta na farko a hannun Japan da ci 2-1. Ita kuma Spain shine ta samu nasara akan kasar Costa Rica da ci 7. Ya kake ganin zai kaya?
Wato a wasan da nan ga da dan lokaci kadan muke sa ran zamu kallan Allah ya saki in Allah ya yarda. Abinda akan ce karan batta ko kuma giwa da giwa ne za su yi fada, don haka wannan abin a za a gani ne. Kuma in ka duba ko kuma ari kalaman ainihin shi ko din ya sunan shi Jamus Flick Hansen da yake cewa wannan wani wasan karshe ne da za a yi a tsakiyar wasan da ake na cin kofin duniya, saboda Jamus tana kokarin ta kwato kanta kata yi ficewa da ta taba yi a shekaru hudu da suka gabata. Jamus wannan fitar da ta yi a matsayi na rukuni, wato matsayin farko da ta fita a shekarar 2018, tarihi ne, saboda tun shekara 80 ba ta taba fita a wannan matsayin ba sai wancan shekarar 2018 ta fita. Shi yasa ba ta so ta maimaita wannan mummunan tarihi a kuma wannan shekara.
Kuma kaga idan har suka rai rashin nasara a wannan wasan shi ke cikin kila wakala.
A'a, shi ke dan ma sai wani iko Allah za su samu tserewa. Kuma ka duba wasannin da Spain da Jamus suka yi a cikin ɗan shekarun nan, wato haduwa da suka yi a manya-manyan gasa da aka yi wurin guda 6. So daya Jamus ta yi nasara akan Spain. Sai sa wannan wani abu ne mai tashin hankali ga ainihin Jamus din shine shi coach din Flink Hansi yake cewa lallai wannan wasani na ƙarshe da za a yi a yau, don haka gaskiya abin a zuwa gani ne.
To yaya kake kallon wasan Kamaru da Sabia da za a buga a gobe Litinin, da kuma wasan Ghana da ƙasar Koriya ta Kudu?
To in ka duba ƙasar Serbia da Kamaru ya kamata ta dage kwarai da gaske. In ka duba tana iya kokari ta shiga gasar cin kofin duniya a daidai cikin ɗan shekarun nan, to amma in ta je kokarin ta sai ka ga ba yadda aka zaci take yi ba, don saboda ƙasar Kamaru tana cikin ƙasashen da ake kyautata musu zato, gani irin abin da suka yi a shekarar 1990 wanda su ma suka bada mamaki, kamar yadda Saudi Arabia ta ci Argentina, haka su kuma farkon shigansu da suka je suka ci Argentina a wasansu da farko. To ana kyautata musu zato, amma gaskiya cikin wannan lokaci sai abubuwa baya tafiya yadda ya kamata. Sannan kuma ka zo kasar Ghana, galibi wasan da kasar Ghana take yi a gasar cin kofin duniya, musamman wasanninta na biyu, yana da wahala a tashi bata yi nasara ba in ma bata yi nasara ba to zaka samu ita kuma ba ai nasara akan ta ba shi yasa kuma an ka duba kokari da yan Ghana suka yi a wasan su da Portugal ko din da ake ta zargin shi yayi wasu musaya ko kuma ya sake wasu ɗan wasa wanda yake ana gani yana cikin dalilin da yasa yan Ghana suka fadi a wancan wasan to ya dau darasin sa kuma sun yi shirye-shiryen da ya kamata muna kyautar zaton Africa za ta yi nasara
muna godiya Baba Yakubu Makeri Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masauraro, salama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza. Madalla. To idan ana biye a shirin da ya gabata mun ji yadda aka hukunta wasu matasa a jihar Kano Najeriya waɗanda aka kama su da laifin bata sunan gwamnatin jihar cikin wasu bidiyoyi da suka wallafa a shafukan sada zumunta. To tambayar a nan ita ce shin wasu dalilai ke sanya matasa mai da hankali wajen watsa kowane irin abu a shafukan su na yanar gizo ba tare da tantancewa ba ko la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo. Musa Abdullahi Sufi kwararre kuma wanda ya fice a harkokin da suka shafi kafofin sada zumunta a yanar gizo yayi wa wakilin VOA a jihar Kano Muhammadu Kwari karin bayani
wato ita social media kafaci da take bawa al'umma dama akwai na fadin duniya wurin bayyana ra'ayi amma a kaidar ta shine ba ra'ayinka da zaka yi domin ka ci zarafin wani ko ci mutuncin wani ko tozarta wani ba yana da matukar muhimmanci mutane su gane cewa ita social media kafaci kamar al'ummar gari akwai mutane da suke masu ilimi akwai marasa ilimi akwai masu bakin ciki akwai masu tallafa mutane su mutane ne mabambanta suka shigo cikin ta amma duk da haka kowace kasa kuma tana da dokokin ta akan wanda aka ci mazarafi yana da haƙin da zai nemi haƙin sa to abin da ke faruwa shine yawanci matasa da suka taso su ga ana amfani da social media halayya ta wasu daga cikin bangaren yan siyasa da wasu zaki ganin darmiki kimasu ma a wurin rubuce-rubuce na batanci ko na cin zarafi ko na wannan abin so ya taimaka wurin tasiri a wajen cikin wata matasa kan musamman idan suna son abu to za su yi duk wani abu da za su yi wurin yaba mishi sannan duk wani abu da suke ganin shi abin da suke so baya tare da wancan su suna iya yin kuma duk yanda za su yi wurin bata wannan abin da suke ganin cewa baya tafiya daidai da wancan abin da suke so hakan ya saka kuma tare da musamman a bangaren na ilimin mu akwai karancin ilmantar da su matasan akan irin muhimmancin darajarta mutane a fili da kuma a bayyane wanda ya hada hadda ita kafata ita wannan hanyar sadarwa ta zamani so wannan ya ba su dama rashin kwaba sannan kuma a cikin wurin sai ga cewa idan mutum yana rubuce-rubuce ko wasu abubuwa na bidiyo da sauransu da yake taba ga darajar mutane sai ga shi kuma yawanci za ka ga mutane masu shi suka fi bibiya za ka shi fa aka fi san abin da yake yi shi aka fi yada abin da yake yi to shi ma kan yi karasa wasu suke ganin cewa kamar hanya ce da za su yi suna da za su rika samun kuɗi cin daga man da muka sani a wayannan kafafi a kodan da yawan kallon ka yawan abubuwan ka akwai yanayin da za ka yi har ake biyan ka wasu kuɗaɗe to suna kallon yin irin waɗannan hanya ce za su saka yanzu su fito a fara san abin da suke so musamman idan sun yi abin da sun yi shi da girma kamar irin wannan misali na taba mutunci ko martaba ta shine girma dan duje to amma duk abin duban shine shari'a kuma kamar yadda nace dama duk wanda aka yiwa yana iya neman haƙin sa kuma shari'a ta kalli mai doka ta ce na ƙasa kuma a yanke hukuncin to gaskiyar magana
to amma ire-iren ku da ake kiran ku influencers kamar za a iya cewa kun zama manya a harkan nan kuma in ka so ma za ka iya cewa iyaye za a iya cewa kenan ba kwa wani hoɓɓasa na nusa da su matasan nan duk da cewa watakila suna kallon kafaci ta su samu kuɗi amma kuma watakila akwai hanyoyin da ya kamata su bi su samu kuɗi da ita a social media
to gaskiya akwai wannan kokarin wurin nisarwa nasu akwai iri-irin mu da muke kokarin mu ga cewa duk sanda ake wani abu da ya shafi cin mutunci za ga muna kokari muna rubuce-rubuce da yake kawar da irin wannan tunanin misali ko hiyar da ake da shi shugaban kasa kwanan nan a wata kafar yaɗa labarai kaga mutane sun ta fito da wasu kalmomi da ya a ciki da sauransu wanda ni akan kaina abin da na rike shi ne na rika zakulo wasu muhimman abubuwa da kuma ya fada a ciki wanda mutane ba su sira fito da waɗannan abubuwa muhimmai ba sannan wasu idan ka irin wannan rubutun za su fito ci rubutun ka shi ma suna fadar magana da sagara ma to shi ma cikin hikima sai ka rika ba su amsa da za su gane cewa kamar kana musu shagube ne a cikin abin da suke fada na rashin ladabi misali kamar akwai wanda za ka cewa ya ci mutuncin yayi rufar magana da yake yanzu in ka ce shi baban su aka gayawa wataƙila sai ku wani kuna dambare shi so idan ya irin waɗannan sai kai masa rubutu da kalmar cewa wannan abu da kai ya kamata ka ƙara tunani domin watakilan aka sada ba kaman mahaifinka irin wannan abun watakila ba za ka ji dadi ba so za ka cewa da sun ji irin wannan sai kai sun goge abin da suka faɗa domin a sannan suke gane cewa watakila sun yi abin da bai dace ba so wani abin wato akwai yanayin da an sawa mutane wani tsana da ko ince bakin ciki ko wani abu na rashin fahimta da su kuma suke ganin cewa ta wannan kafa yaɗa labarin ko ta sadar zumunta idan suka bayyana shi wasu kan manta cewa in fa sun yi rubutun ma kamar duniya suke gani wani fa in yana magana ma kawai ganin ki kamar kai da shi da kuke wannan dan kuka da kuke gani so duk akwai irin wannan yanayin da suka mutane zaga musamman a sashe na comment so don haka yawanci daga cikin mu muke kokari gaskiyar maga cewa duk sanda manzo an yi irin wannan saki line ko ba a namu post din ba wa rubutun da muka yi ba ko da na wasu ne to mukan ji hankali mun na cewa wannan abu ya kamata a lura domin wannan abu yana iya kai mutun zuwa ga mata kin sha
amma kafin ma jan hankali din nan da kake cewa yanzu kuna yi ma waɗanda sai ma sun yi abin da bai dace din ba babu wani tsari misali tunda matasa sun runguma harkar nan ta social media ba wani tsari da za a ce ga wasu kaidodi da in kana so ka zama marubuci ka dinga bada bayanai ko hotuna da sauransu ga wasu kaidodi da wani akalla ko ilimi sai ka mallake shi ka fahimci sannan misali ya kamata a ce ka fara
to a kasar Najeriya an yi kokari a kawo wannan shi doka ta gudanar da ita wannan abu wanda ake cha a lokacin ana cha saboda siyasa ne wanda kuma daga cikin makasudin wannan din kula da wannan din gaskiya shine wannan kulawa amma duk da haka akwai dokoki misali zakar la harkar kamar dokokin zabe wanda a ciki akwai inda aka faɗi cewa an ka ci zarafi akan ta kowane fanni so akwai hukunci da za a dauka akan mutum to kaga wanda yayi wannan misali game da abin da ya shafi siyasa kaga yana iya hawa doron wannan kasashe da kasan na duniya har da turai suna da kaidoji na kula da wannan wasu ma yaro baya bude wannan account na shi kuma sai ya kai shekara 13 sai ya kai wannan shekarun na zaka ware ina ga sama da shekara wasu ma wasu wani zaka sun ci sama da shekara 18 wasu kuma a yanzu haka suna ta kokarin su ga cewa sun kawo dokokin da sarki wasu zaka kuma suna kokari su ga sun yi controlling na taba yin wani bayani a shekara 2017 akan shin ita wannan kafa ta sadarwa ko akwai buƙatar a rika gwamnati shiga cikin gudanar da ita wanda ne dogon bayani akai amma abinda na kula da shi shine yawanci a shugabanni su kansu da kuma malamai da bangaren ilimi an samu dan tasgado wurin bada gudunmawa kwarai da gaske wurin ilmantarwa da jan hankalin al'umma a cikin bangaren ilimin da karatun da sauransu duk da dai kamar a kungiyoyi sun tara matasa a yi musu wannan horo wanda su to amma za ka cewa wasu kallon ne a ciki wasu daga cikin su daga lokacin da ka kira su kan nuna musu hanyar da za su samu arziki ta amfani da kafan sadarwa ta zamani za ka ga sun gane cewa a to ashe wannan kafar ka ai a yanzu haka yanzu ganin nake maka kun da kafar yaɗa sadarwa musamman mata da suka gane amfanin ta a nan suke sai da hajjojin su su sami ta ma'ana kenan ba sai ka ci mutunci ba za ka iya zuwa ka yi rubutu na hikima rubutu na ban dariya na barkwanci kai bidiyon ka na ilmantar da mutane akan abubuwa a cikin rubutu
madalla to mai sauraro saboda karancin lokaci yau ma anan zamu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu zamu daura yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka musamman wakilin mu a jihar Kano Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari ni Shamsi Hamza Ibrahim mun kuma na fatan alkhairi ku sake haduwa a shirin na gaba assalamu
a gaida Shamsiya baraji kadan daga ra'ayoyin masu sauraron mu Sakonmu na farko ya fito ne daga malami kura garin sarkin noma da Yakubu mai aski Badaraka suka ce salam biyo ya Hausa ku isar mana da koken mu zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Yobe mu fa har yanzu ba mu ga wata alamar samun ruwan sha da aka mana alkawari a garin sarkin noma dake garmar hukumar Gulani ba fatan mu zai dubi wannan al'amari domin fada muna ta wuce Sako na gaba ya fito ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ke gano gidan da ake sayar da jarirai a Nasarawa da rundunar ƴan sandan jihar suka yi abin tashin hankali ne ga mai hankali ya Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan fituntunu a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sako daga Shehu Adamu Rijau yace jinjina ga shugaba Buhari bisa kaddamar da rijiyar hakan man fetur ta farko a arewa a jihohin Bauchi da Gombe yanzu saura a garjiyo jihar Mutaneja to mu ma muna da dimbin arzikin man fetur din saboda haka tunda an gama da can to muna jira kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawo da labarai amma a takeice
To a takaice ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Russia da Ukraine duk sun giggirke dimbin dakaru a yankunan garuruwan Pavlivka da Vuledar da ke yankin tsakiyar kudancin Donetsk Oblast na kasar Ukraine.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba daya, sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyi da ya tana gabatar da shirin, da kuma Babu Yakub Makeri da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Tafis Baballe, ku sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.